Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16.21 da kuma 25. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai kenan. Sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan kodoshe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 6 ga watan Afrilun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 a gogon Najeriya da Niger wato 11 na safe kenan a nan Washington da sauran jihohin gabashin Amurka. Ga kanin labaran duniya.
Hukumomin bada agaji ta Majalisar Dinkin Duniya sun ce rikicin da kasar Sudan ta kudu ke fama da shi haɗi da yanayin da kasar take ciki a halin ya taimaka wajen raguwar samun albarkatun noma. A cikin sanarwar bazata da kungiyar tarayyar Turai ta bayar, ta ce ba za ta ba da bori kai ya hau ba domin ganin an mayar da 'yan gudun hijira daga tsibirin Girka zuwa kasar Turkiya. Yau ne ake sa ran 'yan kasar Holland suke jefa kuran amincewa ko kuma akasi na goyon bayan kungiyar tarayyar Turai akan samar da cinikayya da kasar Ukraine.
To a shirin namu har ila yau za ku ji cewa wani dan majalisar dokoki a yankin Difa na jamhuriyar Niger ya yi kira ga hukumomin Najeriya da Niger din da su zafafa yakin da suke da kungiyar Boko Haram. Ko menene dalilin wannan kira?
Duk inda aka ce maka akwai yaki, na daya babu kwanciyar hankali, babu noma, babu kasuwa, babu aiki.
Za kuma ku ji rahoto kan inda aka kwana a badakalan nan ta boye kudade da kadarori da masu hannu da shuni ke yi a kasashen Etire domin kaucewa biyan kudaden haraji wato badakalan nan ta takardun Panama. Amma da farko ga labaran duniya.
Sare assalamu alaikum. Hukumomin bada agaji ta Majalisar Dinkin Duniya sun ce rikicin da kasar Sudan ta kudu ke fama da shi haɗi da yanayin da kasar take ciki a halin yanzu ya taimaka wajen raguwar samun albarkatun noma. Hukumar abinci da ayyukan noma ta Majalisar Dinkin Duniya da hukumar samar da abinci da albarkatun noman alkama da aka saba samu ya ragu da akalla kashi 53 idan aka kwatanta shi da abin da kasar ta samu a shekarar ta gabata. Hukumar ya ce wannan halin da kasar ta samu kanta cikin zai ƙara ta'azzara matsalar da kasar ke fuskanta na rashin abinci. Haka kuma wannan ya biyo bayan rahoton da hukumar ta bayar ta agaji ta ce yawancin gidaje suna rayuwa ne ta cin abinci sau ɗaya a rana domin kayayyakin abinci sun yi tashin gwauron zabi. Shugaban kula da hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta Sudan ta Kudu, Bernard Owadi, ya ce ana sa ran al'amarin ya ƙara muni domin ko nan ba da jimawa ba farashin abinci zai ƙaru da kusan ninki hudu kofi cikin 'yan watanni masu zuwa. Yanzu haka da 'yan kasuwa ba su iya shigowa da waɗannan kayayyakin abinci daga kasashen waje kamar yadda suke yi a da domin suna samun matsalar yin haka akan hanyarsu ta shigowa da kayayyakin abinci a cikin ƙasar.
A wata sanarwar bazata da kungiyar tarayyar Turai ta bayar, ta ce ba za ta ba da kai bori ya hau ba domin ganin an mayar da 'yan gudun hijira daga tsibirin Girka zuwa ƙasar Turkiya, ƙoƙarin da 'yan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ke yi na ganin an yi hakan. Mai magana da yawun kungiyar Jean Pierre Chambre ya shaida wani wakilin muryar Amurka cewa kungiyar ta yanke hukuncin baiwa dukkan wani ɗan gudun hijira damar ya nemi izinin mafaka kafin a aika da shi Turkiya kamar yadda sharuɗan da aka shimfiɗa ya tanada. Kuma ya fara aiki a ranar Litinin din da ta gabata. Yanzu haka da 'yan gudun hijira da yawansu ya kai 200 ne suka isa tsibirin Girka, kuma aka kai su Turkiya a ranar Litinin domin musayar su da 'yan ƙasar Siriya waɗanda aka samar wa mafaka a sansanin da ke ƙasar ta Turkiya. Haka kuma a ranar Juma'a ne ake sa ran wasu 'yan gudun hijira har su 200 za a yi musayar su ranar Juma'ar kenan, sai dai kungiyar tarayyar ta Turai ta ce za a baiwa kowane ɗan gudun hijira damar kwanaki 5 domin neman mafaka kafin a ce za a mayar da shi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yau ne ake sa ran 'yan ƙasar Holland suke jefa kuran amincewa ko kuma akasi na goyon bayan kungiyar tarayyar Turai akan samar da cinikayya da ƙasar Ukraine. Wannan kuran jin ra'ayin jama'ar ba wai ya zame tilas ba ne a yi aiki da ita, amma yana da muhimmanci domin gane irin goyon bayan da kungiyar take da shi. Kuma gashi wannan yana zuwa watanni 3 da lokacin da kasar Britaniya ta jefa kuran amincewa na ko ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar Turai ko kuma a'a. Masu bambancin ra'ayi da kasar Holland da kungiyar tarayyar Turai sun ce tana kokarin ganin an kawo Ukraine ne, wacce ke kokarin ganin ta shawo kan cin hanci da rashawa da ya addabe ta da kuma matsalan yan aware. Masu goyon bayanta suka ce wannan zai iya taimakawa kasar ta fannin tattalin arziki kana ya inganta yancin dan adam a kasar. Yanzu haka dai shugaban kasar na Ukraine Petro Poroshenko ya buƙaci yan kasar da su Holland da su jefa kuri'a cewa sun amince da wannan yarjejeniyar.
Yan takarar shugaban kasa a zaben fidda gwani da ake a nan Amurka, Ted Cruz da takwaransa na jam'iyyar Democrat wato Bernie Sanders suna biye kudda-kudda abokan karawarsu da ke gabansu a cikin jam'iyyun nasu domin ganin sun samu nasarar. Domin kowannensu ya samu nasara ta azo a gani a zaben da aka yi jiya Talata a arewacin jihar Wisconsin. Cruz dai ya doke Donald Trump inda ya samu kashi 48, shi kuma Trump din ya samu kashi 35. Inda aka yi kira wato inda ya kira wannan nasarar a matsayar wata babbar aba mai muhimmanci ga Amurka. Daga nan kuma sai ya koma ta kan takwarsa ta jam'iyyar Democrat da ke kan gaba a wannan zaben. Yana cewa ba a cikin jam'iyyar su kadai zai samu nasara ba, a'a, har ma ga wanda ya tsaya takara a jam'iyyar Democrat a zaben gama gari da za a yi cikin watan Nuwamba. Cruz ya ce haka kuma Hillary ta kwana cikin shiri domin ita ce ko da ita ce a kan gaba. Sai dai dan takarar Democrat Donald Trump bai ce uban ba game da wannan nasarar ta Cruz. Kuma kungiyar campaign ɗinsa ce ta fitar da sanarwar da ke sukar Cruz a matsayin wanda wasu ke son su yi amfani da shi domin hana shi Trump ɗin samun nasara a zaben watan Yuli.
Kasashen Azerbaijan da Armenia sun ce suna kan bakansu na dakatar da buɗe wuta bayan kwanaki huɗu da suka kwashe suna fama da yaƙin a Nagorno-Karabakh. Ministan tsaro na kasar Azerbaijan ya ce sojojin suna bin wannan yarjejeniyar sau da kafa a wannan yankin da ake faɗa. Su ma ɓangaren Armenawa sun ce ana bin wannan yarjejeniyar duko da wasu 'yan harbe-harbe da ake ji nan da can. An dai cimma wannan matsayar ce a jiya Talata a birnin Moscow, inda duka kasashen biyu suka cimma matsaya. Sai dai akalla mutane da yawan su ya kai 60 ne suka mutu a cikin kwanaki huɗun da aka kwashe ana tafka faɗa tsakanin kasashen biyu a kan yankin da ya haddasa wannan faɗan. Wannan dai shi ne faɗa mafi muni tun bayan shekarar 1994 da suka daina faɗa tsakaninsu. Shi dai wannan yankin na Nagorno-Karabakh yana cikin yankin Azerbaijan ne, amma kuma Armeniyawa ke da iko da shi, abinda ya kawo wannan faɗar da aka dakatar da shi a cikin shekarar 1994. Wannan faɗin dai ya janyo wa ƙasashen suka daga sassan duniya daban-daban, kuma an buƙace su da su ɗare kan teburin sulhu domin kawo ƙarshen wannan faɗa a tsakaninsu.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a jamhuriyar Nijar, wani dan majalisar dokokin ƙasa daga mazaɓar yankin Difa mai fama da matsalar Boko Haram ya koka akan halin da al'ummar yankin ta shiga sanadiyar hare-haren ta'addanci da ya kawo tsaye da al'amura. A tattaunawarsu da wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma, dan majalisar dokokin ƙasa Bulu Mamadu ya yi kira ga hukumomin Najeriya da Nijar da su ƙara tsaurara matakai akan iyakokin ƙasashensu.
Duk inda aka ce maka akwai yaki, na ɗaya babu kwanciyar hankali, babu noma, babu kasuwa, babu aiki. Kuma ina tabbatar maka abu guda, yau ko funtsiyonar ke ita. Muna da matsala, ma'aikatan gwamnati muna da matsala shi. Kana wannan jihar kinmu, shugaban gwamnati jiya ya rasa gabanmu. Amma mu muna nan muna jira a naɗa gwamnati don mu gaya musu dama gurinmu alkawalin da muka dokar gaban jama'anmu don mu zo mu isa inda aka faɗi. Mu isa mu faɗi don su ji kuma don su ma mutanenmu. To, problem ba babba abu kai guda wanda yau ba Nijar kadai ba, duniya duka za mu gaya masu ji. Yau Nijar tana bakin kokorin shi, amma Nijeriya iyaka duka empty ba jama'a tsoro. Namu suna yi za su gashi, in kai kadai zaka ce zaka yi aikin kasa biyu ba zai yiwu ba. Nijar ta yi nashi kokori, amma muna kira ga gwamnatin Nijeriya. Ni na san gwamnatin Borno, ni na san local government Abadam, na san local government Mabar. Yau iyakan na babu jama'a tsoro ko guda, mutane za su zo su muna tari su koma. Kenan dole za mu gaya ma gwamnati Nijar, shugaban kasa Isufu za mu gaya mishi kuma ya kai sako har ga shugaban kasa Najeriya su zo su tare iyakansu mamana musu yi kokari.
Takamaimai menene abin da talakawa na yankin Difa suka bukata a halin yanzu?
A kokoce mutanen jihar Kindifa, na ga maka na daya soro muke so. Mutanen mu hankali su ya kwanta lafiya, su yi kasuwanci su lafiya, su yi noman su lafiya, kuma yau duk inda aka ce maka ba lahiya ba noma, kana ka tabbatar lokacin nan jihar kin na akwai niwa. Difa muna da cikin masala. Masala ne ba kadan ba, masala ne dewa. Wannan shine zamu gaya ma gwamnati a kar a gama jihar Kindifa da wasu su jihar. Kenan aka ce Difa masala mu dewa ne, dan a san cikin wani hali mutane mu suke, su kara abinda suke yi wannan a kara yahi wannan, dan mutane mu su samu hankali su ya kwanta, su je su yi noma su lafiya, su yi kasuwanci su lafiya. Kuma ciran da zamu yi ba gwamnati kadai ba, jama'a mu da suke can dole sai sun ba jama'a tsoron mu hadin kai dan mu samu kwanciyar hankali, dan wannan abun ba abun wasa bane. Muna cewa yau zai kare, gobe zai kare, bai kare ba.
Sun watsa birni kaza har da ƙauye, kowa a firgice ba lafiya, da muggan diya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya. A ƙauye birane misalin su baga, sun yi ta gilla ga baki ɗaya. Ta'ala mashiri gani gare ka.
To yayin da rahotanni ke nuna cewa dakarun Najeriya da takwarorinsu na Chadi na samun galaba akan mayakan Boko Haram, a can ƙasar ta Chadi kungiyoyin 'yan banga na ci gaba da samar da tsaro a wuraren da jama'a ke taruwa duk da cewa an samu lafawar har-haren. Ga Maryam Bugaje da fassarar rahoton Baggasi Kura.
Masu saye da sayarwa sukan taru a kasuwar Baga Solo da ke kusa da tafkin Chadi a duk ranar Asabar. Akan ji kukan na'urar bincike a haniyar kasuwar. 'Yan bangan sukan bincike kowa da komai da zai shiga cikin kasuwar, ko da ma kwandon kayan lambu ne.
Mukan bincike kowa da kowa, ko da ma dan uwanka ne sai ka bincike shi. Inji Hassan Ahmad Muhammad, shugaban 'yan bangan.
A cikin kasuwar har yanzu ana iya ganin alamun hare-haren da 'yan kunar bakin wake suka kai a watan Oktoba. A wancan lokacin wannan hari ya kasance mafi muni a tarihin kasar Chadi. Hare-haren sun halaka mutane 43, har da maharan, inji Dimuyi Suwapebe, ɗaya daga cikin jami'an tsaron kasar.
Bagasula na jami'a yi da
ba mu taba tunanin kungiyar Boko Haram za ta kawo hari Bagasula ba.
Makonni kaɗan bayan da aka kai hari a Bagasula, Chadi ta ayyana dokar ta ɓaci a yankin tafkin Chadi. Hare-haren yankin na ƙara ta'azzara ne yayin da Najeriya da sauran dakarun haɗin gwiwa suke ci gaba da kai farmaki akan ƙungiyar ta Boko Haram. Yankunan na Bagasola sun kasance cikin tsatsauran matakin tsoro, kuma ana ci gaba da tura dakaru zuwa yankin. Idan dai mutum zai shiga kasuwar ta Bagasola, dole ne sai mutum ya nuna takardun shaida.
Mun kwashe watanni 6-7 muna wannan aiki ba dare ba rana, muna kare ƙasar mu da ƙauyen mu ne, inji Ahmad. Idan ka zaga kowane ƙauye a yankin Kayes, ko ƙaramin yaro ko babba, za ka ga mayakan sa kai ɗauke da makamai, ba makamai kamar bindiga ba, makamai na aduna. Muna fatan waɗannan 'yan banga da ke yaƙi tare da dakarunmu za su taimaka wajen maido da zaman lafiya.
Chadi dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe 5 da suka kafa wata rundunar dakaru ta haɗin gwiwa domin yaƙi da Boko Haram, baya ga Najeriya da Nijar da Kamaru da kuma Jamhuriyar Benin da ke cikin rundunar.
Madalla a gaida Maryam Bugaje da fassarar rahoton Baggasi Kura. To daga batun tsaro sai na bada kallon takardun Panama da ake zargin sun tozarta wasu masu hannu da shuni bisa ɓoye kuɗaɗe da kadarori a ƙasashen ƙetare domin kaucewa biyan kuɗaɗen haraji. Gasar Fila Hashin Gumel da fassarar rahoton wakilin mu da Amurka Victor Biti.
Wannan badakala dai an yi ta ne da nufin kauce biyan kuɗaɗen haraji da kuma halalta kuɗaɗen haram kamar yadda rahotanni ke nunawa. Will Fitzgibbon na ɗaya daga cikin 'yan jaridun ƙasa da ƙasa da suka haɗa kai domin gudanar da binciken kan wannan badakala, tare da kwarmata bayanan da aka samo daga kamfanin lauyoyi na Mossack Fonseca, ya kuma ce wannan lamari ya bankaɗo irin aika-aikan da masu faɗa a jike tafkawa.
We have the largest ever leak of information to journalists that shows.
Muna da dimbin bayanai da muka baiwa yan jarida akan yadda masu kuɗi da masu alaka da yan siyasa ke sarrafa kuɗaɗe. A wani lokaci ta hanyar halal, amma a lokuta da dama ta haramtacciyar hanya. Ta yadda hukumomi ba za su gane cewa ba a biyan kuɗaɗen haraji ko kuma ana karya wata doka ba tare da sanin su ba.
Or if any activities that are breaking national laws are occurring without their knowledge.
Wata majiya ce dai da ba a santa ba ta fitar da takardun da yawan su suka haura miliyan 11 waɗanda suke kunshe da bayanan kamfanoni 200,000 da kuma wasu mutane sama da 14,000 waɗanda aka baiwa wata jarida ƙasar Jamus. Wacce ita kuma ta mika takardun ga wata gamayyar ƴan jaridu domin su yi aiki akan takardun. Sai dai kamfanin na Mossack Fonseca ya ce bai karya wata doka ba. Rolando Ochoa malami ne na Jami'ar Australian National University wanda ke yawan bibiyan ayyukan masu aikata laifuka a kungiyance ya kuma ga wakilin murya Amurka Victor Betty cewa bai yi mamaki da yadda bayyanar wannan bazakala ba ganin irin muhawarar da aka jima ana tafkawa yan shekarun baya kan buƙatar a samar da sauyi a fannin hada-hadar kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa.
A lot of experts and people involved in this kind of work have known for a while that this system of
ƙwararru da dama sun riga sun san cewa ana hada-hadar kuɗaɗe a sassan duniya kuma wannan ya ƙara jaddada wani abu ne da muka riga muka sani.
To za a iya cewa kenan wannan harka ce ta halal wacce za a iya aikata wani abu da ya saba wa doka?
Of course some of this activity can and probably will be proven to be completely legal under international regulations.
Kore wannan haka yake. Za a iya cewa wannan hanya ce ta halaliya amma ta fuskar yadda dokokin ƙasa da ƙasa ke kallon lamarin. Amma abin da ake cewa shine ana buƙatar a shimfiɗa wasu dokoki da za su hana yin rufa-rufa a harkar saboda Allah kadai ya san me waɗannan takardu suka kunsa domin akwai alamu da ke nuna cewa ana hada-hadar haramtattun kuɗaɗe ta wannan kamfani na Mossack Fonseca.
Potentially dirty money having been funneled through this corporation Mossack Fonseca.
Bayan fitar waɗannan takardu, a jiya Talata ne China ta takaita yadda kafafen yaɗa labarai ke ɗaukar wannan labarin, yayin da wani jami'in gwamnatin ƙasar ya musanta zargin da ke cikin takardun. A ɗaya ɓangaren kuma, Rasha ma ta yi watsi da wannan rahoto bayan da aka ambaci sunan wani na hannun daman shugaba Vladimir Putin da hannu cikin wannan badakala. Yanzu haka Faransa da Australia da New Zealand da Austria da Sweden da kuma Netherlands sun bayyana cewa sun kaddamar da bincike kan wannan badakala ta takardun Panama.
Ana turka turka saboda kudi. Daga mutum ya janye wando don saboda kudi. Ana ma kai naushi saboda kudi.
Sai kuma fagen siyasar Amurka inda 'yan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican da Democrat wato Senator Ted Cruz da Bernie Sanders suka ce Juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganewa wato bayan da suka lashe zaben fidda gwani da aka yi a Wisconsin. Da farko ga Senator Ted Cruz.
As a result of the people of Wisconsin defying the media, defying
saboda yadda al'ummar Wisconsin ta kauce mu hasashen kafofin yaɗa labarai da masu fashin baki, wannan ya ƙara mun ƙwarin gwiwar cewa yaƙin neman zaben mu zai sama mana wakilai 1,237 da muke buƙata.
Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Bernie Sanders cewa yi.
Da wannan nasara da muka samu a Wisconsin, yanzu mun yi nasarar lashe zaben gandu 7 cikin 8 a jerin zaɓukan da muke takara.
And we have won almost all of them.
Kuma kusan mun samu dukkanin nasarorin ne daga gagarumin rinjaye.
Senator Bernie Sanders kenan na jam'iyyar Democrat. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:00 na safe ne da minti 19 a nan birnin Washington DC ga Ladan Ibrahim a yawa da shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Dr. Aminu Aliyu, ɗalibi daga Pittsburgh a cikin jihar Pennsylvania, amma ɗan asalin jihar Niger a tarayyar Najeriya. A tattaunawar mu cikin satin da ta shige mun tsaya ne inda Dr. Aminu yake kira ga duk mai son ƙarin ilimi ya zo Amurka, ni kuma sai na ce masa, to wasu gyare-gyare yake ganin tsarin ilimi a Najeriya kasar da ya fito ke bukata tunda ya gana Amurka kana ya gana Malaysia ga kuma abin da Dr. Aminu yake cewa
wato yanzu nake nasi ta kuma irin kayan aikin da ake da shi idan zaka kimanta da wasu jami'o'i kamar Malaysia da na Amurka to gaskiya Allah ya kamata a inganta jami'o'in mu a inganta kayayyakin bincike a inganta wutar lantarki a inganta duk wani abu da ake ganin cewa zai shi ƙara bunƙasa jami'o'in mu
to su kuma masu sarrafa wannan kayayyakin da ka lista ta su kuma
eh to gaskiya Allah su ma suna neman kwarewa kwarai da gaske bari mu baka wani misali ba wai ina tona sirrin abin da ke faruwa ba kuma a makarantar mu shi shugaban makarantar Professor Faruk Haruna Abdulrashid ya so in su kayayyaki a wasu kasashe na bincike School of Sciences sashen kimiyya kenan ko ina mai tabbatar maka a ran yana magana yace gashi ya kashe makudan kuɗi ya so kayayyakin bincike amma malaman da za su yi amfani da shi babu wanda sun nuna halin ko in kula ba wanda ya zai nuna cewa yana so a sake masu wa'innan kayan saboda su yi binciken sai ya fuskanci wasu su ma ba su san yadda za su yi binciken da ba su za su yi amfani da wa'innan kayayyakin wurin bincike ba ne to halin gaskiya yana da kyau su ma malaman mu su samu kwarewa akan ayyuka akan kayayyakin ayyukan saboda idan aka so kayayyaki na zamani idan babu kwarewa to gaskiya Allah bai da amfani kamar bari mu baka misali a jami'o'i na Malaysia wani doka suka yi su kasar kamar idan sun tura mutum ya je karatu a Ingila ko Amurka so duk injin da yayi amfani da shi a wurin karatu in misali shi injiniya ne ko likita ne ko architect ne to gwamnatin Malaysia sai suka ba shi kafa cewa duk mashin din da ya amfani da shi a wurin bincike a wannan jami'a ya zo ya faɗa ma kasan su a shirye suke so irin wannan mashin din to za shi ma idan ka je ma misali asibitocin su duk irin facilities da ake da shi a asibitocin manya-manya na duniya su ma suna da shi saboda ɗaliban sun tafi karatu ne waje suka yi amfani da wannan mashin din suka yi recommending ma kasan cewa suna buƙatar irin wannan mashin din to za shi ma wasu ma kafin su dawo su ƙara karatun su gwamnatin Malaysia ta so wannan mashin din ta kawo kasan to da ka ƙara karatunka a ɗalibi ka dawo ga irin wannan mashin din za ka yi amfani da shi sai ga an samu ci gaba to mu a Najeriya gaskiya ba haka ba ne za ka je ka yi bincike ka yi amfani da mashina kala-kala idan ka ƙare da ka dawo Najeriya babu irin wannan mashin din ko kuma a'a waɗansu jami'o'in da yake shugabanninsu sun taimaka sun so mashin din za ka ci waɗanda ya kamata su yi amfani da mashin din su ba su da ƙwarewa ba su yi training ɗin ba to ka ga bai da amfani kenan so yana da kyau su waɗanda za su yi amfani da irin waɗannan abubuwa na ci gaba ya zama sun samu training ko sun samu ƙwarewa a kan shi sa'annan kuma gwamnati ta ƙoƙarci so irin waɗannan mashinan ko kuma irin waɗannan kayan aikin a sa jami'o'in
to amin da iyalin shi yake nan ko ko shi kadai ne
gaskiya ni kadai ne amma dai ina tunanin in zuwan zai yawa zan yi kokari insha Allah ku kawo da su amma dai a yanzu kan ni dai ne
to Malam Aminu Aliyu mun gode kwarai da gaske to masu aure sai dai kafin mu sallama da ku gaba daya a shakata da wannan
wannan kidan tita ne wannan batun tita ne tita uban karatu idan ka aifu danka ka tashi gon karatu fita isa iyake farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro idan karatu idan kuɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haji ba fita ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi idan ka aifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je yunibasti ya je yaman da rasha ya gangara amerika sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam a kwan ataki wani tica ko bai da keke ko tica ko ban karatu
masu aure yan mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai wani sati a jimu da wani sabon bakon yanzu a madadin shi bakon namu Dr. Aminu Aliyu Ushishi da Julie Gresham wata zai da ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
riga da busa shi ta kyar gayin jifulani riga babu busa shi riga babu busa shi
madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu ga wata sanarwa
Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin. Kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma za mu je ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aika mana ta hanyar imel.
Wasiƙar mu ta farko a yau na cewa gwamnatin Najeriya ya kamata ki tashi haikan sosai wajen kawo ƙarshen ƙaranci da tsadar man fetur da ake fama da shi, duba da yadda lamarin yake ƙara ta'azzara. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina da Usman Manik mai ruwa Road Funtuwa daga ƙungiyar muryar jama'a. Wasiƙar mu ta gaba ta fara ne da sallama, inda ta ce muna tunatar da ƙaramin ministan man fetur na Najeriya, Emmanuel Ibekachukwu, cewa gobe ne fa alƙawarin da ya yi wa al'umman Najeriya ke cika na fara kawo ƙarshen matsalar ƙarancin man fetur da ya addabe mu. Da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Saƙo daga Muhammad Salihu Ƙaura na Moda da Hafiz Balaraba Gusau. Wasiƙar mu ta gaba kuma cewa ta ya kamata shugaba Buhari ya sanya baki domin kawo ƙarshen matsalar man fetur da kuma tsadarsa. Saƙo daga Aminu Ɗan Kaduna a Manawa. Saƙon gaba kuma cewa idan Allah VOA ku faɗa wa ma'aikatar ilimin jihar Bauchi da ta taimaka ta kawo mana ɗauki a makarantar Afa Basic da ke cikin garin Bulkacuwa, saboda gaskiya makarantar na buƙatar rufin kwano da kujeru da ma uwa uba malaman makaranta. Da fatan kiran ya je kunnan waɗanda aka yi domin su. Saƙo daga Malam Yawa Adamu, Bulkacuwa. Ɗaukan matakin ba sani ba sabo da gwamnan jihar Taraba ya ce zai ɗauka akan duk wanda suke tada hankalin al'ummar jiharsa ta Taraba ya yi daidai. Kuma idan kunne ya ji, jiki ya tsira. Saƙo daga Yusuf Muhammad Gagarawa. Wasiƙar mu ta ƙarshe a yau na cewa muna kira ne ga gwamnatin Najeriya da ta hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen kare dokokin ƙasarmu Najeriya, komin girman makaminsa. Saƙo daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas, Gombe.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Hukumomin ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce rikicin da ƙasar Sudan ta kure ke fama da shi a halin yanzu yasa yanayin ƙasar da take ciki a halin yasa ƙasar ke samun raguwar albarkatun noma. Hukumar abinci da ayyukan noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce albarkatun noma da alkama sun ragu aƙalla da kashi 53 idan aka kwatanta shi da abin da ƙasar ke samu a shekarar ta gabata. A cikin sanarwar bazata da ƙungiyar tarayyar Turai ta bayar, ta ce ba za ta ba da kai bori ya hau ba domin ganin an mayar da 'yan gudun hijira daga tsibirin Girka zuwa ƙasar Turkiyya ba, a ƙoƙarin da 'yan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ke yi na ganin an yi hakan. Mai magana da yawun ƙungiyar Jean-Pierre Schoenbury ya shaidawa wakilin wannan gidan rediyon VOA cewa ƙungiyar ta yanke hukuncin baiwa dukkan wani ɗan gudun hijira damar ya nemi izinin mafaka kafin a aika da shi Turkiyya, kamar yadda sharuɗin da aka shimfiɗa ya tanada kuma ya fara aiki a ranar Litinin da ta gabata. Yau ne ake sa ran 'yan ƙasar Holland su suke jefa ƙuri'ar amincewa ko kuma akasi na goyon bayan ƙungiyar tarayyar Turai akan samar da cinikayya da ƙasar Ukraine. Wannan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ba wai ya zama tilas ba ne a aiki da ita, amma yana da muhimmanci domin gane irin goyon bayan da ƙungiyar take da shi.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki ɗaya cikin shirin namu na wannan lokaci, amma fa kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafe, kuma mu ma za mu sake dawowa can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar da izinin Allah. Kafin nan, a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani gabatar da shirin da Julie Leather Scratching da ta ba da umarni, sai injiniyan mu Aidan Otko. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.